بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مودة ساكي حدوى أولا يمتي ترانا الحميس دران جمعة يومنا 20 دقائق وتشوال هجرا من ذر الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دا تاريخ دودة 40 دبقي wanda ya daidai da tara ga watan hudu shekara ta 2026. Mun sake haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin tunawa da babanmu Alhaji Shehu Lawal Giwa Marafan Zanzau rahmatullahi alaihi, da ke nan baya Jidda a unguwar Rimi jihar A cikin garin Kaduna, domin ci gaba ko mu ce kammala daurar littafinmu mai albarka wato khutab annabi sallallahu alaihi wa sallam fi hajjatul wadaa, hudubobin da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi ma wannan al'umma a hajjin sa na ban kwana, wanda shine hajjin da yayi na farko kuma ta karshe a rayuwarsa. Wannan shine darasin mu na hudu, wanda insha Allah kuma kamar yadda muka faɗa ko mallam Ibrahim ya sanar shine na karshe. Zamu tashi ne a huduba ta 15 wanda malam Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Allah ya kara masa lafiya ya masa take da bayanu anna Allah kasama al-mawaritha fi kitabihi wa tahdhiri man intisabi ar-rajuli li ghayri abihi, babin da zai bayani akan abin da ya shafi gado. Allah ta'ala shi ya raba sa da kansa a cikin littafin sa, ya fadi kason kowa da abin da za a bashi. والتحذير sannan kuma da yin gargadi, min intisabir rajul, mutun ya jingina kansa li ghairi abihi, ga wanda ba mahaifinsa ba, saboda kila raina matsayin mahaifin ko ganin shi bai dace ba, ko yana ga kila shi a gare shi abun kunya ne a ce wani ne mahaifinsa. Wannan na farko yana nuna mana inda Allah subhanahu wataala ya binci samar da zaman lafiya a cikin al'umma dangane da abin da ya shafi gado, dan in abaicin haka da wani abu ne da ijtihadi da sauransu zai shiga, to karshe da rikice-rikice yayi yawa matukar gaske. Sannan kuma na biyu, gargadin da malam ya hada da shi akan mutun ya jingina kansa ga wanda ba mahaifinsa ba, wannan yana nuna yana daga cikin cin amana. Mutun ya yarda in mahaifinsa ya rasu zai iya cin gadansa, amma a duniyance ya nuna wannan mahaifin wato ya masa butulci ta nuna cewa ba shi ne mahaifinsa ba, wannan yana daga cikin abinda dole gyara su duka biyu, shine zai zamto maslaha. In mun shiga hadisin taken zai fi fitowa sarari. Malik al-Amru bin Kharija, an karbo daga Amru dan Kharijata radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi, kala ya ce khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi muna, manzo Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi mana huduban ban kwana a Muna, wa huwa ala rahilatihi, a yayin da yake mana wannan huduba yana haye, bi ma'ana yana zaune akan dabbansa wanda ita ce taguwarsa da muka sani da yake hawa, raquma ta mace, wa hiya taqsa'u bijarratiha, a yayin da yake wannan huduban ita kuma taguwar abin hawan nasa tana abin da ake ce ma tuka, kaga dabba ta zauna kamar tunkiya haka, za ka ga tana ta motsa baki kamar tana dawo da abincin da ke cikinta ta sake tauna shi ta haɗe. Ban san me ake ce mai da turanci ba, Kaduna ba rike ne, kila sai an haɗa da turanci ake ganewa. Giwa to ruminant animal, sannu to kajigo ko na amu. Allah ya muku albarka, haka ake so. To shine tana dawo da abincin da ke bakinta ko cikinta don ta tauna shi ta sake haɗe shi karo na biyu. Wannan yana nuna mana da ake kiyaye sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, duk abin da yayi ana kiyaye shi, a magana ko a aiki ko da sauransu. Sai da aka je Imam al-Baiquni yake magana yake cewa fa haka za haddathanihi qa'ima aw ba'da an haddathani tabassama, yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam san da ya faɗa mun hadisin nan qa'iman a tsaye yake ba a zauna ba, shi ma zai karanta maka hadisin sai ya miƙe ya tsaya. Menene hikiman shi? Dai tunda annabi yayi haka to shi ma haka, idan ya san bin shi tsira ne. To sai yace ko aw ba'da an haddathani, bayan ya gama gaya mun hadisi tabassama sai ya murmushi, shi ma da ya gama sai ya maka murmushi. To shine anan shi ma wannan mai riwayan Amr ibn Kharija yake cewa a lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kan abun hawansa, abun hawan tana tuka bijarratiha, ma'ana tana dawo da abin da ke cikin ta, ta tauna ta sake hadiye shi. Wa lu'abuha tasilu, a yayin da take wannan abun tunda kun san bude baki take yi, sai zamana yawun bakinta, miyau din da ke bakinta yana kwarara, yana fitowa baina kafitayya, a tsakanin kafadana, tunda raƙumi yafi mutun tsayi. To tana tuka, sai zamana yawun da ke bakinta wani lokaci yakan fito ya rinka da jizuba a kafadana. Shi ma fadin wannan zai ce to har sai an faɗi haka akwai amfani a ciki. A fiqh wannan na nuna maka yawunta ba najasa bane, dan inda yawunta najasa ne ba zai tsaya ma a wurin ba, kuma zai bari ta taba shi. Shi yasa a fiqh suka ce duk dabban da ake cin namanta, duk dabban da ya alasta a ci namanta to yawunta ma halal ne ba najasa bane, haka duk dabban da ba a ci to yawunta najasa ne. Da zaka shirya riganka zaka masallacin juma'a kare yazo ya ji kanshin biba omo ye mai dadi ya tattauna, to sai ka wanke wannan zaka iya sallah. Amma idan akwai ya ce ya halatta ka je, iyaka dai ta yi squeezin baka cilin yanda ya kamata ba, zaka fita a yamutse amma fa sallah ta yi. Ina fata mun fahimci wannan. To shine sai yake cewa fa qala, sai naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah qasama likulli insanin nasibahu min al-mawarith min al-mirath, lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya raba mu kowane mutum kafan shi na daga gado, ya faɗi abin da za a bayar. Yusikumullahu fi auladikum, kamar yadda suratul nisaa ta zo da shi har ƙarshe. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fala tajuzu liwarithin wasiyatan wasiyatun, dan haka ku sani tunda kowa Allah ya kasa ya bashi dashi, baya halarta a yi ma wani magaji wasiyya. Wanda aka san yau in wane ya rasu zai ci gado, kafin ya rasu sai shi wanda za a ci gadon shi ya ce na ba wani abu kaza nawa, alhali yana cikin magada, to wannan wasiyyan ba ta ciya ce. Shine abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ke nufi. Wani zai iya ga mutuwa ta zo mai sai ga ya fi san wane ko wance, sai ke to a ba wance kaza. Sannan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce fala tajuzu, baya halatta liwarithin, ga wanda zai ci gado yana cikin maciya gado wasiyatun, sannan kai da zaka rasu ka zo ka ce ka bashi kaza bai halatta ba. Ina fata an fahimci wannan. To shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kawo. Kuma ko da cewa abinda aka ce an ba wane ko an ba wance din ba magaji bane ya halatta, shi ma sai an duba bai wuce daya bisa hudu na abinda mutum ya bari ba, idan ya wuce shi ma babu wasiya a kansa. Wal waladu lil firash, dan haka nan dai yaron da aka haife shi ta hanyar aure sahihi, wannan kinaya ce. Alwadu lil firash, dan da aka samu mace ko namiji an haife shi ta ingantacciyar aure ta sunna, to yana da gado. An gane ko? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce walil ahiril hajar, amma wanda aka same shi ta hanyar zina ko haramtacciyar hanya, to shi wannan an kore shi ba zai ci gado ba, ba shi da gado. An fahimci wannan hutubar ta ka a fili take. Ala, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku saurara ku ji da kyau, shine ma'anan ala. Wa man idda'a ila ghairi abihi, kun ga an gama da bangaren farko kenan maganan gado. Yanzu saura title din can da ya bayar na cewa mutun ya jingina kansa ga wanda ba mahaifinsa ba, shine Annabi sallallahu alaihi wa sallam zai fara magana anan. Yace wa man idda'a ila ghairi abihi, duk wanda ya ikirari zuwa ga wani wanda ba mahaifinsa ba. Wannan hadisin kusan duk sannan tana shi sai na tuna lokacin da muke secondary school, shekara kusan nawa 1998 to date, shekara nawa 20 da wani abu ko da 6 ko da 8, shekara 28. Lokacin nan in aka zo mana visiting wani ya ga mai wasu iyayensu zo da motoci wani zo da kaza wani mahaifin shi leda yake da shi ya riko mai abu sai yaro ya gudu ya je boye a filin kwallo ya bace mahaifin ai ta neman a aika prefect ai ta shan wahala mi ta neman shi kuma sai na makaranta wani bayi da je boye me ya faru saboda shi ba zai so a ce wannan ne mahaifin shi ba wanda ya kawo mai abu wallahi malam wani ma da mahaifin shi ya zo ya tafi sai ce mai gadin gidansu ne aka aiko mahaifinsu bai nan kuma mahaifinsa ne wannan kuma musulmai ne suke wannan kuma har yanzu ana wannan jahiliyyar da kuke gani har yanzu wannan butulci wa Allah ne butulce wa Allah ne duk wanda ya irin wannan kaba'ira yi tun daga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya iƙirarin ya sanya wani a wurin mahaifin da ba nasa ba Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko idan bawa ne tawalla ghaira mawalihi ya ce wani ne uban gidansa ba wanda ya siye shi ba wannan a zamanin da ake siyan bayi kenan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya kuma yi hakan ne raghbatan anhum saboda kyamatansu kyaman a ce wani ne mahaifin shi ko wani ne mai gidansa da ya siye shi Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji abin da ya faɗa yace fa alaihi la'natullahi ina roƙon Allah ya tsine mishi dan Allah muna cikin hatsari ko ba mu ciki wallahi babba ma za ku ce da matsala ce yace to tsinuwar Allah ta tabbata akan duk wanda ya duna wani ya yi da'awan ga wani ne ubansa alhalin ga asalin wanda ya haife shi ya maida kansa ga wani saboda ko tarkacen duniya ko wani abu makamancin wannan to ya san kwanan da sanin Allah ya tsine mai ina ma'anar la'ana shine al-bu'd 'anil rahma Allah ya nesanta mutum da ra'ama nesanta wanda ba zai kalle shi ba balle ji tausayin shi dawo ya taimi shi wal mala'ikatu haka nan mala'ikun da ma ba sa sakon Allah su ma sun tsine masa wan nasi ajma'in da mutane baki daya in dai mutanen kirki ne to a cikin ibadunsu akwai tsinuwa ga wanda ya irin wannan Allah ka shiryar da mu wala yuqbalu min husarkum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce natilan sama'in yayi Allah baya so wala adlun balla tanafarul lansa ibadunsa suna rataye ne da wannan zunubin in ya tuba in bai tuba ba shikenan ya ja ma kansa asaran ibadan da yake za ku fahimci wannan a fili saboda Allah shi ya samar da mu daga rashi ya ce mu bauta mishi sai ya ɗauki iyayenmu ya rufa mana asiri da su ya ce mu zo duniya sanadiyar ƙarshen rufin asiri iyaye ba abin da za ka iya biyan su a duniya saboda abu ɗaya kawai in ka ɗauka wanda suka yi ma a duniya za ka gane wallahi ba za ka iya biyan su ba shine mutunci da suka samar maka Malam Ibrahim in bai manta ba auren EFCC na EFCC yake ya fita waliman aurensa da muka yi a unguwar Dosa Dr. Askar na Darul Hadith Zaria ai muna tare da shi da shi yake muke fagana yake faɗa ƙarar yake cewa a Darul Hadith Zaria akwai wani matashi mahaddacin Qur'ani bawan Allah salihi nagartaccen yaro yazo yake tambayan wani malami cewa don Allah ya halasta ya kashe kanshi in ya kashe kanshi yana da zunubi ne wurin Allah malamin yaji abin ya taba tunaninsa yace wani kai ne da wannan magana me ya faru ko sai kwalla ya zubo mishi yace wallahi malam ya kira sunan malamin ya ce na yi duk ya binciken da na yi na gane ba ta hanyar aure aka haife ni ba mahaddacin ƙur'ani salihin yaron bawa mai ƙoƙari ya ce babban matsalar da yake fama da ita a duniya yake jin shin yake neman fatawan zai iya kashe kanshi shine an haife shi ba ta hanyar aure ba kai kuma kyauta suka rufa maka wannan asirin suka haife aka yi ma annabi salati kowa ya shaida aka sa albarka wannan ni'imar kadai ba za ka iya biyan iyaye na mutunci da suka samar maka a rayuwarka ba ballantana hatsarurrukan da suka shiga kalli mahaifiya ni a gidanmu akwai 'yar uwanmu da ta haihu kafin ta ga me ta haifa ta koma ga Allah kafin ta ga abin da ta haifa da idanta wallahi ta koma zuwa ga Allah amma shi dan yana nan yanzu soja ne ma eh nisa a rayuwa to wata haka za ka ji a ce tun daga haihuwan wani ta samu matsala kaza wata ma a ce daga nan ta tsaya da haihuwan in ba aka bar rayuwar na cikin hatsari duk saboda kai sannan yanzu wani butulci ya kai kuma sai ka zo sai ka ce kai kuma wala ka bi su wai ba ma su ne ha ba ai abin ya girmama ko a hankalce ballantana addini Allah ta'ala ya faɗa game da iyaye yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, ubangijinka ya zartas ya hukunta da daikar abauta mu kuwa sai shi kadai, wa bil walidaini ihsana, dangane da iyaye biyu kuwa abinda zai shiga tsakanin su da kai da su ka tabbatar kyautatawa ne. In ma yablughanna indaka al-kibaru, menene ma yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma, ko idan rai ya tsawaita akai tsawon kwana tsakaninka da ɗaya daga cikin su ko duka biyu, to zaka ga abinda ba shi idanka ya so ya gani ba, kunninka zai ji abinda kila ba shi zai so ya ji ba, jikinka sai ya wahalan da bai kuma shirya ma wahalan ba, su ma duk haka suka yi da kai, suna bacci ka hana su bacci, kai musu bawali, kai arzikinka na farko bayan ka fito daga ciki daga jikin mahaifiyarka ka same shi, da za ta hana ka na awa goma kila mutuwa za ka yi, kila sai dai ka mutu, a jikinta ka tsotsa abinci ka sha ka rayu, shi ya nemo halaliyan da kuka ci a inuwarsa da bazansa da wahalansa, ilimi, abinci, magani, matsuguni, jiya da bama. Allah ta'ala ce to in kun tsawaita da su, saboda wa man nu'ammirhu nakisu fil khalq, duk wanda ya tsawar rai zamu ta tauya halittarsa, gani zai zo yayi rauni, jiki zai rauni, lafiya zai karanci, wane ne kaza wane ne kaza, to dawainiyan naka ne inji Allah, ba wai batun karkashin ta musa ba, fala taqul lahuma uffin, da dai kar inji ka ga ya musu wata magana mara dadi ko min kankantanta, wala tanharhuma ballantanani, Allah a kawo mun rahoton kai musu tsawa, wa qul lahuma qawlan karima, duk in magana ya hada ka da su ko ba musulmai bane ka gaya musu magana na karamci da girmamawa, kamar yadda annabi Ibrahim ya yi ma mahaifinsa, kai in ma sun rasu tsuguna ba ta kare ba, wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira, Allah da kansa sai da ya koya maka yadda za ka yi ma iyayenka addu'a, to ina kuma wani ya zo ce ba ruwan shi da su, ya ba za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ku ji ya ce Allah ya tsine masa ba, wannan kadan ne fa daga ciki, Allah ka bani ikon kyautata musu, wanda suka rasu Allah ka yafe musu ka gafarta musu ka sa kabarinsu dausayi ne na aljanna. To sai hudubin mu ta 16, malamin mu ta ke da bayanu qisari dunya wa sur'ati zawaliha wa adam al-iftirar biha wal isti'dad lil akhirah, bayanu qisari dunya, wannan hudubin za ta nuna mana duniyar nan gajera ce ba ta da tsayi, wa sur'ati zawaliha, kuma tana da saurin gushewa ta tafi kaman ba a yi ta ba, wa adamin iftirari biha, a hudubin nan za mu ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce karfa mu rudi da duniya, dan duk wanda ya maida ta uba zai mutu maraya, wal istidadi lil akhira, kuma a ciki za mu ji ya ce mi kimtsi mai kyau mai tanaji mi tattali dan ranan gobe kiyama, dan a can ne wal akhiratu khairun abqa, lahira ta fi alkhairi. Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa da rahama a fukaddimansa na riyadus salihin yace inna lillahi ibadan futana, Allah yana da wasu bayi da ya tanada na musamman masu kaifin hankali da dabara, ya aka gano hankalinsu da dabara su ce fallaku duniya wa khaful fitana, sun tsaki duniya saboda sun ji tsoron fitina ta same su, ma'ana duk abin da a duniya suka ga zai haifar da fitina a gare su addinin su ko rayuwar su ba su shiga, ya aka yi suka samu wannan hankali da tunani yace nazaru fiha, tunani suka yi suka zurfafa tunani game da rayuwar al'amarin duniyar nan, falamma alimu, a lokacin da suka gane cewa annaha lallai duniyar nan laysat li hayyin watana, ba wurin zama duk wani mai rai bane, innaka mayitun wa innahum mayitun, kullu man alaiha fanin, kullu nafsin za'iqatul al-maut, da suka gane wannan ja'aluha lujjatan, sai suka kwatanta duniya da kaman wata ruwa ne, wani teku, wani ruwa da ke gaban su wanda ya zama dole sai sun tsallake, tunda dama dole za a barta, wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, sai suka rinka aikin kwarai da nagartaccen aiki a matsayin abin da za su tsallake rayuwarsu su kare da ita, Allah ka sa mu a cikin su. To shi yasa anan shi ma malam sai ka hadisi kan Abdullah ibn Umar, an karbo daga Abdullah dan Umar radiyallahu anhuma Allah ya kare da a gare su, annahu kana waqifan bi Arafat, yace ya kasance yana tsaye a filin Arafa, fa nazara ila sama, yana cikin haka sai ya daga kai ya kalli sama, rana ta kusa fadi kenan, Arafa ta kusa karewa, hina dallat fa nazara ila shamsu, sai ya daga kai ya kalli rana, hina dallat mithla tur, a lokacin da ranan nan ta kasa kasa kaman girgije ko hadari, yace hina dallat mithla tursi, a lokacin da ta kasa kasa kaman da girgije a cikin ta, bi ma'ana ranan ta yi rauni ta kusa fadawa kuma babu haske mai yawa a cikinta. Lilgurubi, haka ya faru da ita ne saboda nufin fadawa da ta yi lokacin faduwar rana ya kusa, bi ma'ana magariba ta shigo kuma da rana ta fadi Arafa ta kare kenan. Fabaka, sai aka ji Abdullahi dan Umar ya fashe da kuka. Washtajja buka'uhu, kuma kukansa ya tsananta, yi kuka yake ba tare da tsayawa ba. Fa qala lahu rajulun indahu, sai wani mutum da ke tsaye a gefansa a inda yake, sai ya ce masa, ya Aba Abdurrahman, ya kai baban Abdurrahman, qad waqafta ma'i miraran, ka tsaya tare da ni a Arafa ba so ɗaya ba, mun sha yin aikin hajji da kai mu tsaya a filin Arafa. Lima tasna'u hadha, ya banga kana yin haka a baya ba sai yanzu, me yasa ka irin wannan kuka wanda a baya ba mu ga kana yi ba. Fa qala, sai ce zakartu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, na tuna manzon Allah ne tsira da amincin Allah tabbata a gare shi. Kaga kuka mai dalili kenan. Wa huwa waqifun bi makani, alhalin na tuna lokacin da yake tsaye a nan wurin da nake tsaye tare da kai, haza nan din nan inda nake. Dama shi ya fi kowa biye ma diddigin in abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Fa qala, yace sai na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ayyuhan nas, ya ku mutane ku bani hankalin ku wuri daya, innahu lam yabqa min dunyakum fi ma madha, Allahu akbar, ba abun da ya saura a rayuwar duniyan ku din nan idan an kwatanta shi daga lokacin da aka halicci duniya zuwa yau. Abun da ya saura a tashi alkiyama, idan an yi comparing daga halittar duniya zuwa yau, minha, daga cikin kwanakin da suka shuɗe, illa kama baqiya min yaumikum hadha, sai kama abun da ya rage a yinin nan naku. Ga dai rana ne nan za ta faɗi, kaɗan ya rage ta faɗi ko, to kiyama ma kaɗan ya rage a tashe ta. sai ce min yaumikum hadha fi ma madha minhu, na daga abun da ya saura a wannan yini naku idan an hada shi da abun da ya shuɗe daga cikinsa. Ai bi ma'ana alkiyama, in an kwatanta daga halittar duniya zuwa randa ne wannan magana, to abun da ya saura tashi alkiyama kaɗan ne. Mu kuma ga shi an sake kwashe 1400 da doriya a cikin kaɗan ɗin da ya faɗa. To ba ma wannan ba, dukka aje wannan a gefe, in kana tunanin ai akwai alamomin kiyama manya da ba mu gansu ba, ai kai yau idan ka faɗi aka yi janazanka, kiyamarka ta tsaya. In shekara miliyan duniya za ta ƙara, kai fa ba ka alisafi. In ka ga an lissafa da kai, to ka bar wani aiki ne na gari da zai amfane ka bayan mutuwarka, shi ne kaɗai za ka mori rayuwar da za a yi bayan baka nan. Amma in dai ba mu sai a dasa alkhairi ba kafin ya barta, to akwai magana. Malaki rawahu Ahmad, Imamu Ahmad ya ruwaito. Wa fihi, har wa yau a cikin wannan babi da ke nuna ƙarancin rayuwar duniya da saurin gushewanta, kun ga shi ne duk abin da ya nuna mana a nan. Sannan kuma da rashin ruɗan kai da tanadi domin lahira, shi ne hadisin da yake na Zaid bin Thabit, hadisin Zaid ɗan Thabit al-Mutaqaddim, wanda ya gabata mun karanta shi, na ga darasi na biyu ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce, man kana hammuhu al-akhirah, duk wanda damuwansa da ƙoƙarinsa ya kasance shi ne neman lahira, jama'a Allahu, nan akhiran ya maimaita su biyu kuskuren kwamfuta ne, jama'a Allahu shamlahu, Allah zai tattara watsewan shi, duk wani abu nashi na rayuwa da ya watse, to Allah zai getta mishi. Kuma Allah ta'ala ya faɗa mana ma wasu nau'in irin wannan gettawan a wasu ayoyi, kamar ƙarshen suratul ahzab da ya ce, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, ya kunna kai imani da Allah, ku ji tsoron Allah idan kun tashi magana, ku faɗi magana madaidaiciya wadda take tauhidi ba shirka a ciki, sunna ba bid'a a cikinta, gaskiya babu ƙarya ko yarfe ko ƙage a cikinta. Idan kun yi haka, to wannan jama'a Allahu shamlahu din shine yuslih lakum a'malakum, Allah zai getta muku duk ayyukanku da suka lalace, Allah zai ba ku mafita a nan duniya. Wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma zai gafarta muku zunubanku a ranar alkiyama. To shine sai ya ce, waja'ala ghinaku, kuma Allah zai sanya ma mutum wadatarsa fi qalbihi, a cikin zuciyarsa. Wa atadhu dunya, to shine nuna cewa duniyan ba bakin komai take ba anan, shine take na biyu da malaika hadisin. Wa atadhu dunya, duniyan nan kuma za ta zo ma mutum, wa hiya raghimatun, alhalin tana kaskance, zai samu duniyan cikin aminci da kwanciyar hankali, tunda ba wai samun duniya ko talauci ne ke nuna mutum salihi ne ko ba salihi ba, a'a me yayi da duniya shike nuna nagartar shi ko nake ragartar shi tunda akwai waɗanda sahabbai ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ba su dukiya mai tarin yawa kuma sanadiyan dukiyan Allah ya bai su yace su yan aljanna ne kamar sayyidina Abubakar alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'a'la kage ya nuna dan Allah yake yace wala sawfa yarda kuma da sannu sai mun masa kyautan da ya yarda shi dan aljanna ne to kaga ce ba wannan bane shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin mutanen da Allah baya so akwai talaka mai girman kai kaga bawan kenan karatun dan kama 00 kai Allah ka raba mu da wannan bugu biyu ma na gaskiya mal bugun ma irin na marina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma dalla da dukiya a hannun mutum nagari tashi kaga fassaran da ake a Najeriya kuskure ne a ce aina ku na lahira yana duniya ma wallahi قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا هكا الله يا فضل خالصه يوم القيامه دون هكا نن وند الله يا باشي ني ملاهرا دا ita dama ce سيدنا ابو بكر da kuke gani da Allah ya bashi dukiya yana musulunta ya amfani da dukiyar nan al-asharatul mubashsharun bil janna mutun goma da aka ba su aljanna a rana daya a hadisi daya din nan mutun shida a cikin su سيدنا ابو بكر duk ya shigo da su musulunci duk shi ya musuluntar da su hatta sayyidina Uthman bin Affan da kuke gani sayyidina Abubakar ya musuluntar da shi to ka koga ai yayi abin da ya kamata ko Allah ka taimake mu wa man kanat niyyatuhu dunya din mutum da ya zanto nufin sa shine duniya kadai ba tare da lahira ba Allah ka tsare mu farraqa Allahu alayhi bai'atahu Allah subhanahu wataala zai rarraba masa aikin sa ya kasa sukuni ya rasa sanin yanda zai samu fita a rayuwa waja'ala faqrahu kuma Allah zai sanya masa talaucin sa baina ainihi a gaban idanuwansa ko an bashi ba zai gode ba yana nan hankolan samun abin da yafi wannan har mutuwa ta cin masa walam yatihi min ad-dunya babu kuma abin da zai zo masa ya samu na duniya illa ma kutiba lahu face abin da Allah ya rubuta masa tun yana cikin mahaifiyarsa Allah ka sa mu dace na 17 al-hasu ala as-sakina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan duk wani musulmi mabiyinsa ya zanto na tsatsan mutum kar a ga musulmi har bada mati ba nasuwa tare da shi sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama sukan je garin da ba musulmai ba kawai su miƙe su kalli mutane bayan sun dan zauna a cikin su sun ga yanda rayuwarsu take kawai sai su ce da su kunu amsalana ku zama irin mu kawai sai ka ga mutane suna musulunta saboda yanda suka ga mu'amalan su da dabi'an su da natsuwan su sun san ba zai wani abu na shirme ya zo daga cikin irin waɗannan mutanen ba to haka ake son da an ga musulmi a gane musulmi ne shi hadisi na farko ma la yace an ibn abbas an karbo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma annahu dafa'a ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallam yawm arafa lallai dafa'a ya dawo ma'a annabi tare da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam dafa'a ay raja'a kenan yawm arafa a ranan arafa fa sami'a annabi sallallahu alaihi wa sallam wara'ahu suna cikin tafiya sun tun karo maka za zo su yi dawafin dawaful ifada kenan ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji a bayansa jazran shadida wato mutane suna jazran shadida wa zarban wa sautan lil ibil mutane suna tsoratarwa suna duka suna daga murya wa raƙuman su dan su zaburar da su su saure ka san duk wanda ya fitan nan Allah yake dawo ya huta ka je Muzdalifa an zubar da kuma nan a ƙasa ko kwalin da zaka ta da kai gata ne kwali wannan wani ya baka kwali ka sa kanka a kai wallahi gata ne 2017 a aikin haji na ga ɗaya daga cikin shugabannin ƙasan Asian countries din nan ya ban sha'awa ya burge ni mutumin nan a Muzdalifa shugaban ƙasa ne mutanen shi yace gaba ɗaya akan ƙasa suke kwanci aka ce ga shugaban ƙasa nan a cikin su zai yace a'a yace halin da mutanen shi ke ciki shi ma shi zai shiga kawai nan Allah ke da iko ba wani ba a bar shi kawai mai Allah yace ayi a nuna mishi haka kowa zai daga shi har mabiyansa a raina na ce wannan ko zai ga albarka a rayuwarsa wannan zai ga wanda ya nuna ma Allah isa din shi Allah ya isa da shi ai ko zai ga cewa za a nuna masa akwai rahama to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji a bayansa mutane suna tsoratar da raƙuma suna dukan su suna daga musu murya saboda su sauri irin kamar ka tsakiri doki kai masa diddige ka bige shi kai mai tsaki irin ihun da ƴan bada ke yi din nan fa shara bi sautihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isharar ilaihin zuwa gare su da da bulalan da yake hannunsa, bulalan da yake bugun raƙuminsa, sai musu ishara, tunda suna da yawa, ko ya ɗaga murya ba lallai duka kowa zai ji ba, an riga an guriya ya mutse, sai ɗaga hannu yana nuna da bulalansa kaman kana haka, kaga mutane ƙasa ko ƙasa a sausauta a sausauta. Daga nan sai waƙala da suka natsu sai ya ce, ayyuhan nas, ya ku mutane, alaikum bisakinati, na hore ku da ku rinka samun natsuwa a rayuwa. Natsuwan nan yana da kyau a rayuwar musulmi. Fa innal birra laysa bil ibai, laysa bil ibai, domin nagarta, nagartan aikin haji ba wai sauri ne yake sa a same shi ba, ba wai wannan saurin na ku yi maza maza ku je ku yi tawafi, a'a, ku je a natse. Kun ga kamar yadda ya gaya mana a babin sallah, idza ataytumus salata fatuha bisakina, idan za ku zo sallah ku zo a natse, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam, kab ku rinka zuwa a guje dan an yi ruku'u. Wani ma sai ya ruku'u tun daga sahun baye ta tafiya a duke, yadda ka sai da tura keke na sai sai ya shigo sahu kuma a miƙe tare da shi. Galibi muna da wannan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kafi wannan, ku zo a natse. Fama adraktum, abinda kuka samu, fa salluhu, ku sallata, ladan ku ya samu. Wa ma fatakum, abinda ya sibice muku, fa atimmu, sai ku ciko bayan liman ya idar. To a nan ma kaman haka, tunda dama aikin haji shi ya kunshi dukkan manyan ibadun da ake a musulunci. Rawahul Bukhari, Imamul Bukhari ya rawaito hadithin. Sannan da biyu, an ibn Abbas, an karbo daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kare yadda a gare shi, anna Usamata bin Zaid qala, yace Usamata dan Zaid ya ce, afada rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama min arafa, kun ga shine ma'anan dafa din can na wancan hadisin. Manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya dawo daga Arafa. Abla ibn Abbas yace ko, wa ana radifuhu, alhalin ina goye a bayansa. Na gaya muku radif shine kamar yadda muke goyen mashin amma akan dabba, mutum ya hau dabba ya sa wani a gaban shi ko a bayansa. Faja'ala yatba'u ra'ilatahu, sai ya dora yana tsayar da ra'ilatahu, abin hawansa. Na ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana jan burki, yana jan raƙumansa, yana mata burki. Hatta inna zafaraha yakadu yusibu qadamata rahli, yace har sai da ya kai ga ƙafafuwan raƙumansa na baya ya kusa da ya haɗe da na gaba. Bi ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ja raƙuman, ya ci burki, burkin da har sai da kusan kamar ƙafanta na baya ya zame, ya kusa da ya haɗe da ƙafanta na gaba, wanda suke sukuwa a doki galibi an san irin wannan. Za ga wani linzamin, in doki ya ji linzami sosai, za ka ƙafafuwansa na baya sai sun duka, sun shiga ƙasa saboda nufin ya tsaya. Yace to haka raƙuman Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta yi. Me ya faru har ya sa haka? Yace wa huwa yaqul, sai na ji shi yana cewa, ayyuhan nas, ya ku mutane, wato kenan wannan na nuna bayan wannan hadisin shine yana ƙara ƙarfafa mana ashe ma ba da bulala kadai Annabi sallallahu alaihi wasallam musu ishara ba, sai da ya zaburi dokin, sai da ya tarbi wanda suke gudun nan suna duka suna ɗaga murya, sai da ya sha gaban su, sannan ya ci burki ya tare su, yace ya ayyuhan nas, ya ku mutane, alaikum bisakina, na hore ku da natsuwa na jiki, wal waqar, da natsuwan zuci, ku zamto na tsatsun mutane kamilai. Fa innal birra laysa fi ibai al-ibil, wato nagarta ba shine ku yi hanzari da raƙumin ku, ku yi maza ku je ku shiga Makka saboda ku yi tawafi, ku tafi wurin matan ku, ku je ku cigaba da kasuwanci, an gama aikin haji. Yace ba haka ba, yace ba wannan bane, ku bi abun nan sannu a hankali har ku samu Allah ya karɓa mu. Sannan sai na uku yace, lamma tazahama an-nasu, a yayin da mutane suka yi cincirundo, inda aljamarat shine tazahama, suka yi cincirundo, wani na take wani, wani na tura wani, wani ma bai iya tafiya har sai an matsa. Qala sallallahu alaihi wa sallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kallon mutane ce da su, ayyuhan nasu, ya ku mutane, la yaqtul ba'dukum ba'da, kada sashin ku ya kasa sashi, ko kada sashin ku ya fada da sashi wurin turereniya, duk yana dauka. Tunda irin cinkoson nan ana mutuwa, kun tuna sanda aka yi stampede ko? Mutanen da suka mutu, ai la tu'addu wa la tuhsa, an mutu da yawa. To sannan kuma aikin hajji Allah ya ce, fala rafata wala fusuka wala jidala fil hajj, ba a son kai magana ta baka, ba a so mutum ya fala rafata wala fusuk, kar ya mutu ya fasikanci, wala jidal, kar ma ya jayayya walantana ya fada, kwar a ce sanadiyanka an take wani ya ji ciwo ko wani ya mutu. to shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kar ku yi haka idza ramaitumul jamra idan kun zo za ku yi jifan jamra idan kun tashi za ku yi jifan jamran nan ba sai kun cincirindo kuna shan wahala ba farmuha bi mithli hafa al-khalfi ku jefi jamran nan da kwatankwacin kananan duwatsu ila lokacin wani hoge yake dauka musamman an kira shi jifan shedan kila kun ga wani dan Asian country din nan irin yan wannan da sai ya jaja bayan ma ya wulwula takalminsa ya zo da gudu a fusace ya je ba nace bai an gaishe ka wannan kam shedan yayi mai abin da ba dadi tabbas to amma annabi sallallahu alaihi wasallam da'an ne ba jifan bane kai inda jifan ne ba za mu baro nan ba sai mun rushe shi saboda shedan din ne ya mana barna da yawa mafi girman barnan shi da ya dawo da mu duniya alhalin babanmu na aljanna yanzu fa duk wannan karatun da ba za a yi shi ba da muna can jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir amma ba damuwa za mu rama insha Allah in Allah da sai mun mai da arariya mun koma aljanna mu da babanmu ya fito insha Allah to na 18 ɗan uwa at-tahdhir min fitati ad-dajjal akwai ad-dajjal zai zo a ƙarshen duniya yana daga cikin manyan alamomin ƙarshen duniya wanda in sun zo to fala haula wala quwwata illa billah amari ya dagure manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin mu karanta dan bi ka ba ka hadisi anan mutun da shi ba hajjatul wada bane yace idan dajjal ya zo zai kalli sama hadisin nan zai fada shi sama ba lokacin da ne ya bai ce sama zubar da ruwa za ta zubar ƙasa fitar da tsirrai za ta fitar dabbobi kananu ne ce ku girma ku haihu za su girma su haihu an fahimci wannan sannan kuma zai zo da wuta da aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya hakuri da fitinan sai shiga wutansa to dan aljanna ne ran alkiyama wanda kuma ya biye masa ya karba aljannan sa nan to dan wuta ne shi ran alkiyama ba wannan ne mafi girman fitinan ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace zai kalli kabarin mutumin da salihi mu'mini ya mutu da imani zai ce kabarin waye wannan su ce wane ne yace mutumin kirki ne ko aka ce sai kira sunan shi sai ga mutum ya fito daga kabarin sai ya ce mishi kafurce mu Allah kai imani da ni sai kafurce mu Allah ya imani da shi kafin ya ƙara magana sai ya kashe shi sai ya mai da shi kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam ran alkiyama kuma a kafuri zai tashi ba mu'minin farko ba to sai ya ce idan ina raye ya zo ni zan tsaya in yake shi ba sai kowa ya sa hannu ba ai ko da ya gane Quraysh ya ce amma idan bana nan to kaga yanzu an zo kanmu kenan yace duk wanda ya haddace ayoyi 10 farkon suratul ka'afi kaga da bai kai yawan yan masu club ɗaya na kwallo inde ba 5 aside bane ko wancan pitch din ta m square da muke dan ganin nan wanda yake team cikakke yana ga mutum sha ɗaya ne hadda gola ko hadda goalkeeper eh kaji sa Aminu to ayoyi 10 in ka sa manzon ka sati biyu ka gama in ka haddace su annabi sallallahu alaihi wasallam yace to nan gani nan bari ba yanda zai yi da kai ko ta dokan yayi sai dai ka ga ya mai magana ban zaka ko ba abin ka kenan bayan da zai wanda annabi Isa alaihi salatu wasallam kace shi zai kashe shi to anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirgade mu ya tsoratar da mu cewa dajjal zai zo sannan sai yace wa zikru sifatihi kuma ya ambaci sifofin sa dan in yazo a gane shi annabi ne Umar an karbo daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma Allah ya kare da gare su kala ya ce kunna natahaddathu bi hajjatil wada' mun kasance muna tattaunawa hajjin bankwana والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا الحال من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا أتكانم ولا ندري ما حجة الوداع مي يسند كيكوب مسنشي وانني حج ستبن قانا با كيلا حسيسا ديگا يامنا فحمد الله سي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتاشى أتكم يقودي مع الله وأثنى عليه ييبو أغريشي كما يتشي إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره خطبة الحاجة ده مكثني لتاقوي شوانا ثم ذكر المسيح داما إن كجاء النبي صلى الله عليه وسلم يا إيرون وانا خطبا توما غانا كاجر ماما فاري في يد الطمان فذكر المسيح أشكين تناتر وانسا سيئة أم بچي مسيح الدجال مشاقفا البركة كما مكر يجي شيني الدجال أنت مسيح سبو دا إيدان سأي شاقف سيني كما إنا سبا تكنسا دا اللانتكا كما ألا بيدا أيدي نحن هكذا كن جنش كن سنبا ألا بنيش الدجال كما قريتي فأطنب في ذكره من الله صلى الله عليه وسلم أطنب يتأويت كما يكي مقرأ ya tsawaita ya kai makura fi zikirihi wurin ambatan dajjal, ma'ana yana ta bayaninsa. Wa qala, sai muka ji daga cikin maganganunsa ya ce, ma ba'athallahu min nabiyyin, Allah bai aiko da wani annabi ba a baya da ɗai, illa anzara ummatahu, face sai da ya gargaɗi al'ummarsa game da dajjal ɗin nan. Anzarahu nuhin, tun daga manzon farko annabi Nuhu ya gargaɗi mutane game da ad-dajjal. Wannabiyuna min ba'dihi, da annabawan da suka zo a bayansa. Wa innahu, ku sani shi wannan dajjal ɗin, yakhruju fikum, zai fito ne a cikinku ku al'ummata, ba ku wanda nake magana gaban ku ba. Fama khafiya alaikum min sha'nihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, ko da wani abu ya ɓoyu a gare ku game da al'amarinsa, kun kasa ganewa, ya yaudare ku, ya ce muku shi Allah ne, falaysa yakhfa alaykum, to ba zai taɓa ɓoyuwa a gare ku ba cewa anna rabbakum laysa ala ma yakhfa alaykum, ba shi da wani abu wanda ya ɓoyu a gare ku. Allah ya siffanta muku wane ne shi kuma kun san waye Allah. Salasan, har sai da ya maimaita haka sau uku, sai ce ga dai ƙarin bayani don ku gane me nake nufi. Inna rabbakum laysa bi a'war, ubangijinku ba mai ido ɗaya bane wanda baya gani da ido ɗaya, mai tamukakken ido guda ɗaya, ubangijinku ba haka yake ba. Dan shi ya ce tajri bi a'yunina, kaga ya nuna ba ido ɗaya kare. Wa innahu, amma shi wannan dajjal ɗin da zai zo ya cakuɗa muku abubuwa, ya ɓoye muku, sai ya rikitar da ku, a'waru ainil yumna, idansa na dama za ku ganta ta fashe kamar busasshen dabino. Sorry, inabi, idansa ɗaya ya laƙume, ya lalace, ka'anna ainahu inabatun tsafiyatun, idansa na daman ya koma kamar wani busasshen inabi, wanda da ka gan shi ko ka san ƙarya ne, kuma idan ma na dama ne lalace, kaga ba albarka kenan. Rawahul Bukhari wa Muslim, malice Imamul Bukhari da Muslim suka ruwaito. Magana akan dajjal gaskiya yana da faɗi, wannan buri ne in da aka je daga gaba ɗaya ma lokacin zai ƙare, sai dai wata ranar kila dalili ya biyo ta kansa insha Allah. Yanzu huɗubobin ne muke so mu ji, in mun haɗa abin da ne shimfiɗa da shi, cewa yanzu dai mun gane dajjal, mun imani dajjal zai zo, kuma mun gane siffofinsa idan ya zo, shimfiɗan da muka yi kuma mun ji bayanin maganinsa in an cin masa, shi ne haddace ayoyi goma farkon suratul kafi, sai ka haddace, sai ka koya ma 'ya'yanka da matanka. Na 19 na kusa da ƙarshe, التحذير من كبائر الإثم. النبي صلى الله عليه وسلم بجمه قدب السبسيد يقرقديم أكم من إنسان شمن ينزل بي سوني أكي تيما كبائره كبيرة تو ما أكي تي كبيرة شيني دي الظنبين دا الله يتي كومن الله صلى الله عليه وسلم يزئين واغا واندي كمان وانشان دا كوكا جي واندي سويا أبا كو يتي كلا كونغا يتي لعنة الله عليه. Kun ga ya nuna cewa yin wannan aikin kaba'ira ce, bai kafurta ba, shi ba kafiri ba ne wanda ya haka, amma dai yana da barazanar shiga wutarin alkiyama. To haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wurare da dama, misali ya ce la'anallahu man la'ana walidai, duk wanda ya zagi iyaye shi to Allah ya tsine mishi, kaga wannan ya nuna zagin iyaye babban zunubi. La'anallahu man ghayyara manaral ardi, Allah ya tsine ma ko ya tsine ma duk wanda ya canza iyakan ƙasa na fili, ya canza girman ko ya juya yanda filin yake, saboda shi ya samu biyan bukatan shi. La'anallahu man awa mufditan, Allah ya tsine ma duk wanda ya gane wane yana da laifi sai bakin ɗinsa ya ɓoye sa, ya hana a hukunta shi hukunci na shari'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan. Ko kuma duk wani zunubi wanda kuka ji Allah ya yi alkawarin mutum zai iya shiga wuta sanadiyarsa, ko ya ce kaza, ko ya nuna wani tsananin ukuba, to shi ne kaba'ira. To anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nisanci ya ce mu tsoraci aikata kaba'ira saboda shiga wuta malam bai da daɗi. Na farko ya ce an Salama ta binti Qais al-Ashja'i, an karɓo daga Salama wato ɗan Qais al-Ashja'i radiyallahu anhu, Allah ya ƙara yadda a gare shi, ƙala ya ce ƙala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', manzo Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi ya faɗa hajjinsa na ban kwana, yake cewa ala innama hunna arba'un, ku saurara ku ji, abubuwan da ke halakar da mutum a cikin manyan zunubai guda hudu ne, ba yana nufin daga hudun nan babu wasu ba, yana nufin jagororin abin da ke sa mutum ya halaka a cikin manyan zunubai hudu ne, duk wanda ya riske su to shi da rahamar Allah sai kuma wani hali. na farko yace Allah tushriku billahi shay'a, da dai kar ku hada Allah da wani a cikin bauta. Duk wanda ya hada Allah da wani to yayi babban zunubin da Allah ta'ala ba zai raga masa ba, kaman yanda annabi Nuhu ɗansa yayi ya halaka ɗan, annabi Lut matan shi tayi ya halaka matan, annabi Ibrahim mahaifinsa yayi ya halaka mahaifin. To kaga idan misali ya kare, kuma shi shirka tauhidi matan Fir'auna tayi ta rayu a gidan kafirci amma ka tayar aljanna ce, to shi ne ma'anan Allah tushiku billahi shay'a, duk abin da za a karka da Allah da wani a wurin abin da ya shafi bauta. Wannan shirkan a rububiya ne, in an ce rububiya shi ne yarda da juya al'amuran bayi gaba ɗaya. Arzikin nan Allah ke ba da shi, rayuwa Allah ke ba da shi, mulki Allah ke bayarwa, lafiya Allah ke bayarwa, komai yana wurin Allah ne, yana ba da shi ga wanda ya so a lokacin da ya so. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, to karka tashi ka je wurin wani ya ce maka a yanka kaza, a birna kaza, a kawo kaza, a kona kaza, a karanta kaza sannan rana za ta fadi, a kona bakin allo da jinin haila a guri kaza. Karka yi wannan, karka da Allah da wani, duk abin da yana faruwa da sanin Allah kuma yanda ya so yake faruwa, in bai so ba wallahi ba zai faru ba. To kar mutum ya dauki wani kaso na bautan Allah a rububiyya ko a uluhiyya na bauta ko a sama wa sifat ya jingina ga wani wanda shi ma gajiyayye ne, wata rana zai mutu. Wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, kada ku kuskura ku kashe kowace rai da Allah ya haramta a kashe ta sai da haƙƙin kashe ta, shine an-nafsu bin nafs, wanda ya kashe a kashe shi. Naga wani yaro da naga wani dazu da aka kawo shi kotu, ban san ko kun gani ba, wanda ya kashe yara hudu shi ma ko a Uganda ne, waye ya gani cikin ku? Na gan shi dazun nan yana ta yawo a social media ko sosai, sunansa Christopher. To kaga wannan dama can nasu ne, amma mun tambayan da muke na jihar Kano ya ake ciki kuma oho, kaga tun daga kashe daya ko ya suna yarinyan nan Hanifa, tun daga kashe kwara daya sai ba hukunci ba, to idan an kashe kusan biyar da uwa da ƴaƴanta duka rana guda dan adam ya halaka su, da an tauna tsakuwa da aya ta ji tsoro. To ba yi ba, ba yi ba, yanzu gaba ɗaya waɗannan rayukan ma ko da ba za mu ce ba a yi ba, tunda mu ba mu hukuma ba ne, ba mu san me ake ciki ba, amma dai na tabbatar ba wani abu da ya bayyana a zahiri na cewan an ɗauki wannan abun da muhimmancin da ya kamata, dan da zuwa yanzu kam sai an ji wani motsi. Yanzu karkatakkar an kai shi kotu, wannan maganar kotu na yi rubutu a Facebook kusan tinkar Ramadan, haka na ji an kai shi kotu. To har yanzu dai kotun ake kenan wata biyu, ba wani bin ba abin da bincike nuna wata biyu, inda akwatin zaɓe akan tace da na san inda yake. Dan Allah ba haka ba ne? Tsakanin ku da Allah ba haka ba ne? Yanzu da wani ne ya ji kamfin ya koma wata fati da na san ina yake, da yanzu shi ya san appointment inda za a ba shi. To yanzu karkatakan ma an koma kawai maganar canjin za kawai 2020 zama ake magana, ba jina nan da aka zubar ba, wannan kuma kila sai a gaban Allah. To Allah ka shiryar da mu kuma ka kawo mana gyara. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wala taznu, da dai ka ku kuskura ku yi zina yanda ba ku so a fata muku tsantsan ku kar ku bata na wani. Wala tasriqu, kada ku yi sata, sata ta kowane fuska da makami ko da biro. Sai na biyu حديث جابر رضي الله عنه السابق حديث جابر دا عبد الله وندي غباتا في وقت حجة الوداع وندي يسفن تامنا حج بنكوانا وفيه وندا أشكنسا قول النبي صلى الله عليه وسلم منجم مغانا من ذا الله إرادة أمين شن الله ثبت عقريش ليكي تيوا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم للي جنانكم لدوكيو ينكم حرالي ديني أكونكم ونيا تنونا أكن ذالنش فحرمة يومكم هذا كما ينجى وانا الرانا تعرفا تكيد الفرما في شهركم هذا وانا وتاناكنا ذو الحجة من الفرما في بلدكم هذا وانا غريناكنا مكة من الفرما وانا منكرا تاشتو داما أبايا سينا عشرين نكرش مالتي التأكيد على أخوة الدين وحفظها. من الله صلى الله عليه وسلم والله النبي كدوبا يندي جار علاقة مدى الله يجار علاقة مدى إيا يوم ya gyara alaƙarmu da junanmu, ya gyara alaƙarmu da komai namu. Yanzu kuma ya san rayuwan dole sai da ɗan uwanka za ka ci nasara. Yanzu zai ɗinke ƴan uwantakan addini wanda ya fi ƴan uwantaka na jini. To a ta'kid annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙarfafa ala uquwati din akan yan uwantakan addini wa hibziha da kuma cewa a tsare ta in kun duba al'umma ba za ta taba yin karfi ba sai tana da yan uwantakan addini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana shigowa garin Madina ne ya fara yi yan uwantakan addini ya fara kulla saboda ana daga kafa matsala za ta faru kuma karfi ba zai zo sai kabilanci ma ya shigo yanzu yanda jiya aka rubuto takarda tambayan me za a ce game da masu bambanta Hausa da Fulani to ai kaga irin matsalan kenan inda yan uwantaka addini me zai kawo wannan magana ma ba ta da wuri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta hada su ya da su Abdurrahman ibn Auf da su Mus'ab da su wani ne duka yi makowa dan uwan sa na addini har sai da aka wayi gari suna kaunan yan uwan sa na addini fiye da yan uwan sa na jini Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu yaki aka je aka kamo dan uwan sa da bai musulunta ba matsayin kamamman yaki ya zo wucewa sai ya ga yayansa ko kaninsa aka kamo ya ganshi cikin mari shan an daure shi ya kalle shi ce wane ne aka ce ya ce kai ku kara mai dauri ku tsuga mai kudi mahaifiyarsa tana da kudi mamansa fa yake ne wansa ne dan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya sai ya kalle shi ce Mus'ab ina dan uwanka kake faɗan wannan magana mamanmu na da kudi wato a daure ni aka ya ce ku karbi kudi da yawa musulunci ya amfana wannan ko nawa kuka sa za a fanshe shi sai ya ce ina dan uwanka zaka faɗi haka sai Mus'ab ya juya ina jin ko dai Salman al-Farisi ko Bilal bin Rabah wani daga cikin sahabbai bakin fata na wurin sai ya rungume shi ya sumbace shi ce kaga dan uwa nan mala ya ce wannan ne dan uwana kai da baka shigo addinin nan baka shigo sai ka samu haƙƙi biyu saboda yana shigowa kuma yafi karfin sauran a wurin shi saboda jini ya hada addini ya hada haƙƙin shi yafi karfi akan to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu yan uwantaka addini kuma mu tsare ya kawo hadisi yace an amru bil ahwar an karbo daga amru dan al ahwar fi hadisi shuhudihi li hajjatil wada a cikin hadisin da yake fada na halartan da yayi na hajjin ban kwana yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakkara wa wa'aza manzo Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya tunatar kuma ya yi wa'azi wa fihi kuma daga cikin abin da muka ji ya faɗa a wannan wa'azi da tunatarwa shine ya ce ala ku saurara ku ji innal muslima akhul muslim lallai duk wani mutum in dai musulmi ne to in ya ga musulmi ya ga dan uwansa fa laysa yahillu li muslimin min akhihi shay'un illa ma ahalla min nafsihi baya halatta ga musulmi wani abu na dan uwansa ya dauki dukiyansa ko jininsa ko mutuncinsa da muka ji a baya baya halatta gare ka ka barnata dukiyansa ko mutuncinsa ko ka cutar da shi illa ma ahalla min nafsihi face abin da ya halatta maka shi da kansa ba za ka fatan mai kudi ba sai shi ya baka sadaka ko zakka ba za ka ci masa mutunci ba ba za ka zubar masa da jini ba wannan duka baya shiga sai idan abin da shi da dadin rai ne ya dauka ya baka to wannan ya halarta shi ka amfaka amfana da shi khatama rufewa malai yace hada ma ta yassara jam'uhu wannan shine abin da ya saukaka a gare ni na tattara shi mimma sahha ku kiyaye wannan gaba mimma sahha na daga abin da ya inganta ashe akwai kwashe-kwashe game da hajjatul wada za ka yi ta jin maganganu amma duk ba su inganta ba ya ce in dai abin da ya inganta ne to na kawo daga cikin abin da tabbas in kuka ji a littafin nan ingantacce ne amma wasu za ka ji ana faɗin sun ka bididdigi za ka ga ba su inganta sun faru a hajjatul wada ba musamman za ka ji don saboda a ce san annabi sai a ce ai ma an yi kaza ran kaza an ga kaza wani ma ya ce ya ga hankaka ko kaza a'a in abu ya zo a hadisi kawai ya zo a hadisi an yi imani da shi an karba in bai zo ba an haƙura da shi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya wadatar da kowa ba sai an ƙara wani abu a kansa ba to shine yake daga abin da ya inganta min khutabin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada na daga hudubobin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hajjin ban kwana wa as'alullaha kuma ina roƙon Allah subhanahu wata'ala an yanfa'a bihi da yasa wannan littafi ya zanto mai amfani ai ko gashi ya amfana ya ƙetaro bai ma san bai san da mu bai san muna yi ba amma da alama Allah ya amfane shi tun daga shi wa an yakuna ma'unatan kuma ina fatan wannan littafi ya zanto wani abu ne mai taimakawa linashri wurin yada ma ta zammanatu hadhihi al-khutab abinda wannan huduba ta kunsa. Allah ya sa wannan littafi ya zanto ya taimaka wurin yada abinda huduban nan mai tsada da daraja ta kunsa min hidayatin na daga abin da ya tafi shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ahkamin da hukunce hukunce an mun ji shiriyar sa da yawa ko yanda yake gargadi a kaza kar a rinka ihu ai natsuwa ai kaza sannan haka nan hukunce hukunce mun ji abin da ya fada cewa ba a ba wanda zai ci gado wasiya ba a kaza duk waɗannan hukunce hukunce ne ai kadan daga ciki sai ya ce wa an yarzuqana al-ikhlas kuma har wa yau dai bamu gushe ba muna roƙon Allah ya azurta mu da yin aiki da tsarkin zuciya don domin sa fil qawli a duk lokacin da muka budi baki da mai magana wal amal haka nan a yayin da muka tashi yin aiki wa husna tibaa ko muna roƙon Allah ya bamu kyakkyawan biyayya li haji nabiyina al-karim a bisa shiriyar manzanmu mai karamci sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu ala nabiyina muhammadin malai ce tsira da amincin Allah tabbata ga annabinmu muhammad صلى الله عليه وسلم وعلى آله تعالى ينسى إيالان سكينا وصحبه وسلم دس حبانسا أمين شي ميتارين يوان جسكين تيموا وبهذا القدر كفاية دا وانا إيا أبن دا أكجي شين أبن دا الله تعالى يكدر كما يتي مكيمو مكارن تاشي لما إنا الدعاء كمن يندى مالا يي وانا كوبا كما إنا وانتكا نمك سامونا الديني وانا فانا هدو da zuwa kusan mu da juna wurin tunatar da juna abinda addinin mu ya kunsa tabbas alkhairi ne mai tarin yawa wannan yana ga mun dade a baya ba mu samu ba balma mu ce anan dai kaman ba mu ma taba samu taruwan da muka yi na karshe da nini dai anan makamanci wannan daura aure ne da muka taba yi a masallacin nan da mai girma marafa a lokacin amma kaga Allah ya tattaro mu mun hadu mun saurari abinda Allah da manzonsa suka faɗa na tabbata za a iya samun kuskure ko rauni na ilimi a cikin abinda na faɗa ina roƙo Allah ya yafe min a cikin sa abinda kuma na faɗa wanda yake daidai ne to ina roƙo Allah ya sa mi tarayya a cikin lada sannan a farko muna tawassuli da wannan zama tun daga ranar da muka fara har izuwa yau da muka rufe muna roƙon Allah ya sa mi tarayya da wannan lada tare da mahaifin mu Alhaji Shehu Lawal Giwa Allah ta'ala ya sa yana da kaso mai tsoka a cikin duk abin da muka karanta muka yi tarayya da shi ko muna tawassuli da Allah ya kai haske cikin kabarin sa ya damanta masa littafin sa da shi da iyalansa waɗanda suka rasu waɗanda suke raye kuma Allah ta'ala ya bar mu tare da ku mu jima muna yi Allah kuma ya ƙara muku lafiya da tsawon kwana dukkan wanda suka bada goyen baya wurin kammaluwan wannan daura sawa'un waɗanda suka taimaka wurin ɗauka da yadawa wato masu aikin Alfaruk Multimedia wanda suke ba dare ba rana wani lokaci a karfe 3 na dare ana kokarin tattarawa ga an fitar da abin da aka dauka Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa cikin mizanin ku na kwarai Allah ya azurta ku duniya da lahira ya amintar da ku daga dukkan sharri da fitina dukkan wanda ya halarta da wanda ma bai samu halarta ba suke biye da mu ta kafafan yada labarai to Allah ta'ala ya sa mi tarayya a lada a ƙarshe ina kira ga cewon mu yi kokari wannan littafi mu yada shi kar mu tsaya anan kawai da karanta shi kadai lallai yada kutuban Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin abin da zai nuna kaunan mu a gare shi bayan mun yi aiki da shi don haka ƴan uwan mu daliban ilimi da suke wannan wuri da ba ku wadanda limamai ne ga sunan irin su Malam Abdulrahman tun daga babban saurayi ke tahowa tunda muka fara da shi muke har mu gama kuma yana suna da masallaci da makarantu da suke koyar da dalibai masu tarin yawa muna fatan za ku dauki gabarin yada wannan huduba ku isar da shi zuwa ga waɗanda ba su ji ba kamar yadda muka karanta a ciki zai yiwu wani ya saurara amma wurin isarwa ma isar fiye da na wanda ya isar da sakon so da haka karmi ka sa a gwiwa duk wanda Allah ya ba shi dama da wanda za su iya maida wannan littafi rubutu na Hausa ko kuma su maida shi rubutu na Turanci a karance shi a cikin audio ko video a yada shi lallai hidimta mu huduban Annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne da ya kamata a yi shi koda da wasu yarurruka ne da fulatanci da yarbanci da kanuri da duk yaran da za a iya ina kira ga wanda Allah ya ba shi dama ya yi wannan iyayin sa Allah ta'ala ya sa dan abin da muka yi amsa mana wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya taimaka mana Malam Ibrahim gare ka
to yanda Malam ya mana addu'i bayan ya kai tar da mu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ji kan magabatan shi Allah ya shirya zuri'an shi Allah ya ƙara masa lafiya mu ci gaba da amfana da ilmominsa ba tare da tsawaitawa ba zan gayyaci liman malam tahir dan ya yi mana jawabin gobiya insha Allah akan kullum
ba shi ne
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba wa malam dama yanzu ya karantar da mu wannan littafi na khutba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya karatun da malam yayi alhamdulillah ni kaina na faida ta abubuwa da yawa kuma ina kewata da zaton cewa ɗan uwa da suka saurari karatu dukan su ma sun fa'idanci da fa'idodi masu yawan gaske muna roƙon Allah ta'ala ya saka masu da alkhairi addu'o'in da kuma aka yi Allah ta'ala ya karɓa mana Allah ya maida kowa gidansa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wanda za a kari su a wajen shi muna godiya ko muna kara gabatar da ruku da aka yi na san Allah da malamin ya duba lokacin shirin duba in wani daular ta sake samu damuwa a gaba malam zai gabata insha Allah kuma majalisun muka samu waje duka za a ji insha Allah da wannan nake cewa subhanallahi allahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam
Allah'a emanet olun.